العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدمك صعبا kati gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah Annabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na Ar-Rahiqul Maktum bahasun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wassalam tali fadilatu shaykh Safiur Rahman al-Mubarakpuri rahimahullahu ta'ala. A yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya, za mu tashi a darasi na 17, haka ne ko? Na'am, darasi na 17 din nan zai mana ƙarin bayani ne dangane da addinai na Larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wani addini da wani addini da wani addini suke yi, musulunci ya zo ya same su. Da farko mun ambaci addinin Annabi Ibrahim alaihi salam, amma kuma an samu canje-canje tunda daga addinin Annabi Ibrahim aka koma bautan gumaka, wanda kuma wannan baya daga cikin addinin Annabi Ibrahim alaihi salam. Na'am, za mu tashi daga inda malai yake cewa walil yahudi daurani, yahudawa suna da zango guda biyu alal aqal masaluhuma fi jaziratil arab, wanda suka tabbatar da su a ainihin tsibirin Larabawa. Akwai matsayi guda biyu ko lokacai guda biyu da Yahudawa suka yi kusan samun galaba da addininsu. Al-awwal, na farko, hijratuhum fi ahadil futuhil babiliya wal ashuriya fi falastin. Na farko shine hijransu a zamanin mulkin Babilawa. Akwai waɗansu da ake kiransu kabilan Babilawa, kamar yadda muka yi algasasina, waɗansu sarakuna, wal ashuriya fi falastin, a ƙasan falastin. Wannan shi yake gwada cewa Yahudawan nan da ake magana, idan ka ce za ka ɗauko asalin ƙasansu, to zai koma falastin ne. To ina ne kasan Yahudawa? Yahudawan nan kan zuriyan wane ne? Annabi Yaqub. Annabi Yaqub kuma dan waye? Dan Annabi Ishaq. Annabi Ishaq dan waye? Dan Annabi Ibrahim alaihi salam ko alaihi salam. Annabi Ibrahim ya zauna a Iraki. Kasan Iraki da Iran, idan kun duba, su kusan waje ɗaya suke. Kuma Annabi Ibrahim da ya zauna da ‘ya’yansa da jikokinsa su ne suka mamaye ko’ina, shi ne suka je har Makka. Tunda ba za a ce har Yemen ba sai daga baya. Daga baya ne da zuriyan Annabi Ibrahim ta fashe, kamar yadda muka karanta a can baya. Shi ne suka fantsama har zuwa ƙasan Yemen, suka fantsama har ya zuwa ƙasan Siriya mai nisa. Alhali da kuma zuriyan ba su kai haka ba. Ba mamaki har wasu ma suka shigo Afirka daga cikin zuriyansa. Saboda haka Yahudawa zuriyan Annabi Ibrahim ne ta wajen ɗansa Annabi Isa, ta wajen jikansa Annabi Yaqub alaihi salam. Fa basharnaha bi Ishaqa ومن وراء إسحاق يعقوب فبشرناها بإسحاق وبشرناها بيعقوب وراء إسحاق إنا فتان غني فشي يسا ينزو دولك ينجي من دائكي ذاكرة كسانسوا عنيني سكيرة جسكيا إناني أسلين قسن يهودوا zaka ce jamus ai ba wajen ne annabi yaquba ya zauna ba go kuma zaka ce america ba daga baya ka kirkiro ta ba ko kuma dungun africa ta wajen irin south africa zimbabwe mozambique da sauran makamantan su to kun ga shi yasa ambaci palestine jarabawa ce Allah tabaraka wa ta'ala ya koro al'umma matukan ba rike shari'a ba ba rike gaskiya ba to dole za yi ta shan wahala su yahudawan nan ba yasa kore su ba ba yasa a gama da su ba kwarai da gaske sai idan musulmi sun dawo kan hanya ta kwarai to shine za su samu daman korarsu amma ba haka ba rinka rigima kenan ko yanzu abubuwan da suke abunna sun riga sun lalata abubuwa da yawa idan ana gwada maka Gaza abinda ya faru a Gaza zaka ji ta kai dun a Najeriya ne wallahi wajen ya zama kufayi kenan ba za su sake zama ba amma da yake su wani lokaci suna da gwamnatocin da in aka bada dama a cikin watanni uku ko watanni shida za a daga waje amma wani wurin in aka gwada maka wallahi ina Najeriya ne ya gama aiki kenan ya tafi kenan sai dai alakara mutanen da aka kashe su ba san yawan su ba ko yanzu da ake ta maganganu ake ta abin nan dai kowa ya sani Isra'il tana da karfi ko ba wanda zai iya karya ta duk wani sharhin da ake na ce an musu lahanin kaza ina yanzu maganganu da suke yi shine idan Lebanon ba su yi biyayya ba za su yake su mutanen da suka yi shekara da wata da watanni suna yaki a nan sun ce za su yaki Lebanon to munafinci da annamimanci yayi yawa a cikin Larabawa mu da ake ganin namu da yake na kusa da mu na ana gani eh ka san baki huluk yazo yayi munafinci sai ya dada muni ko bakin mutum yayi munafurci sai ya dada muni kana ganin jan fata Balarabe saboda annabi Balarabe ne zaka dan sassauta masa amma lokaci munafincin su da annamimanci abin takaici ne kuma hakan ya samo asali ne daga wani bangaren abin da zamu karanta lalle yahudanci yayi katutu a cikin wasu larabawa kafin zuwan annabi kamar yadda majusanci yayi katutu a cikin waɗansu larabawa saboda makwabtakansu da ƙasan Iran a wancan lokaci haka fa nasaranci Allah ya gata malam addinin nasaranci yayi katutu lokacin a zamanin annabi Najran kowa ya sani ai Najran kristoci ne kuma dukkan su larabawa ne wannan babban misali ne saboda karfin da suka yi mutanen Najran saboda haka ko Qur'ani ma idan kana duba tafsirin Qur'ani zaka ji ana ce Nasara Najran sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka saboda tasirin da yahudanci ya yi tunda har birnin Madina sai da suka zauna su ma suna claiming yan birnin Madina ne to balle Khaybara tunda Sayyidina Umar ya zo ya sake koran da annabi zai kori Yahudawa kaso na farko Khaybara ya tura su da Sayyidina Umar ya zo sai ya ce musulunci ya riga ya mamaye daga Khaybara ma su tashi su yi gaba kwarai da gaske saboda haka in ba dagewa kai ba karshe sai sun zo suna claiming birnin Madina ma nasu ne tunda ai akwai Yahudawan da suka fara cewa ai dakin Allah ba na musulmi ne kawai ba eh suka ce ai daki na Allah ne su ma sun yarda akwai Allah kuma suka tafi kawo maka hujja ma sai suka kawo maka daga cikin Qur'ani tunda su suna karanta Qur'anin kai ba karantawa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim dama inda suke so ka je kenan kwarai da gaske suka ce to ai akwai karewa zibbin nasi bil hadiya to karijalan wa la kulli dhamirin yatina min kulli fajin amir ya kadu manafi alahu wa ai aka ce wa azilfin nasi bil hadi wa aka masa wannan umunni annabi Ibrahim sannan kuma qur'ani ya tabbata wa iz yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayt wa isma'il yaza suke ce annabi ishaqa suke ce annabi ishaqa huwa zabe shine yayan annabi isma'il annabi isma'il kanin annabi ishaqa saboda suna son su gwada ina fata an gadi eh saboda in ka je kaddira kace annabi ibrahim zasu ce to ai su ji kokin sa kuma la shakka wala raiba fi annahum min abna'i yaqub alayhi salam wa huwa ibnu ishaq alayhi salam kama anna ishaq ibnu li khalil rahman ibrahim alayhi salam Allah ya kyauta saboda haka haka abin yake yana gwame amma dai abin da mu muka sani shine kamar yadda Allah ta'ala ya ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir dai ayan kuma wal ladina amanu aha dai wal ladina hadu wasabiin wan nasara wal majusa wal ladina ashraku to in aka ce innal ladina amanu ko wal ladina amanu ana nufin wadanda suka yi imani amma da Allah ta'ala ya ambata cikin daya cikin suratul bakara daya kuma cikin suratul hajj ko ita innal ladina amanu lalle wadanda suka yi imani wal ladina hadu da waɗanda suka yi yahudanci wan nasara da nasara kiristoci wasabi'ina da sabi'awa su ma za mu ambace su walan su yan burbuɗi ne masu bautan saurari to a gaba sai aya ta ce me man amana minhum billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani daga cikinsu da Allah da ranar lahira to wannan nan aljanna ne to sai dai imani anan ana nufin imanin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi tunda Qur'anin sa ne ya ambaci haka kar ka yadda wani orientalist ya zo ya ja hankalinka ya ce ai Allah tabaraka wataala ya ce duk wanda ya yi imani ya aikata aiki na kwarai to shikenan imani kuma in ka yi imani da Allah shikenan aiki na kwarai kuma aiki mai kyau a idon mutane in ka aikata shi mummunan aiki idan ka kauce ga barinsa shikenan wa amilus salihati walahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun can kuma Allah ya ce shine mai hukunci a tsakanin su ranar takin da kiyama to suna kafa hujja da ayan cikin suratul hajj sai su ce kai in kai musulunci baka da tabbas wanda ya yahudanci bai da tabbas wanda ya nasaranci bai da tabbas ba majuse ma mai bautan wuta shi ma baya da tabbas sai in an je lahira shine ubangiji zai hukunci a tsakanin su sai ya jefa maka shakku cikin addininka to don haka dukansu suna haɗe da juna amma dai inna dina inda Allahi al-islam addini a wajen Allah shine addinin musulunci kuma musuluncin wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo dake don haka ma sai ka dada jaddadawa don baka dada jaddadawa ba sai kawo maka aya cikin Qur'ani yace huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha kuma ana magana ne akan Annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim shi yace waɗanda suka gabata musulmi ne, waɗanda za su zo a baya ma musulmi ne. To kaga kenan ai wato wallazina hadu wan nasara wal majusa wa sabiina wallazina akrafu wallazina kafaru ma gaba daya. Duk sun shiga ciki. Na'am. Wannan yana da alaka mai karfi da ilimin aqida, ilimin tauhidi. To hijratuhum fi ahli al-futuh al-babiliyya wal ashuriyya fi Falastin. Hijran da suka yi a zamanin yaƙe-yaƙe na Babiliyya da Ashuriyya a ƙasar Falastin. Fakannaka an dhabti al-yahud. Hakika an samu matsi ga Yahudawa. Wa an takribi biladihim, akai taruta garuruwansu a Falastin. Wa tadmiri haikalihim, aka rusa wato tukailatansu. Ala yadil mul al-malik, a bisa hannun sarkinsu Buktanasta. Kun san Buktanasta din saboda tsaban fitinarsa, saboda tsaban fitinarsa sai da ya kawo hari har Makka. Ai mun karanta a can baya, har Makka sai da ya kawo hari. Na'am. Sana ta shekara ta 587 qabla al-milad, shekara ta 587 kafin haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Kaga ko kafin haihuwar Annabi Isa alaihi salam addinin da yake ja a wancan lokaci Yahudanci ne, Yahudawa ne. Na'am. Wa sab'i aktarihim ila Babil, ya kama fursunonin yaƙi da yawa daga cikinsu ya kai su Babil. Saboda haka anna kisman milhum, sai aka samu wani ɓangare daga cikin Yahudawa. Hajar al-bilad al-falastiniya, ya ƙaurace ma ƙasan Falastinawa ila al-hijazi, sai suka gangaro suka shigo Hijazi wajen Makka da Madina da Fa'ifa. Saboda haka ka gan suka zo suka yi kilemin cewa Falastin ɗin ma nasu ne. Yasa in ka duba za ka ƙasar Rabawa ne, boda ne kawai tsakaninsu, boda ce kawai. Na'am. Wa tawattana fi rubu'iha ash-shimaliyya, suka zauna a arewacin Hijazin Larabawa. To ko tun da suka gangaro, to kaga already su riga sun shigo Madina. Makka ne kawai ba su zauna ba, saboda a lokacin Makka akwai duwatsu, babu daɗin zama. Babu daɗin zama. Ai daga baya ne Makka da ta samu ci gaba, ake da sha'awar zama a Makka. Amma a da, saboda duwatsu da tsananin zafin rana ga rashin ruwa, to ba wanda yake so ya zauna a Makka. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kaddara ɗakinsa na wajen. Dama haka ne. Daga baya kuma ya yassare musu abubuwa da yawa. Yanzu a ce maka Makka babu ruwan sha, yana da wahala. Mun karanta tarihin Annabi Ibrahim da ɗansa Annabi Isma'il, addu'an da ya yi. Abu mafi sauƙi, mafi arha, mafi sauƙin samu na abinci a Makka. Kaga shinkafa, kaga nama, kaga ordinary water da kuma ruwan zaki. Wanda ko a garinku ko a ƙauyenku a yanzu kana neman waɗannan abubuwa, kowa yake ce lafiyayyen shinkafa. Ai sai dai liman. Ko a ce abin nan kana cin abinci da kaji, da naman kaji ko kuma da naman ƙananan dabbobi. Wanda da ake sa nama a gidansu a kullum yanzu sai ya sati ma ba a sa naman miya ba. To amma abin da ya fi arha kenan, a ce mutum ya je Makka ya sati bai ci nama ba, kawai sai dai baya sha'awa. Domin ko baka saya da kulinka ba za a baka na fi sabilillahi, kuma in ka ci sai ka ji kamar za ka yi amai, sai ka ji naman ya kumbule ka, kana Allah Allah ka dawo gida ka ci gaba da cin gamba. Kasan nan adam haife saba da abu mai daɗi ba.
to kaga wannan daga baya ne Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya waɗannan albarku suka yi yawa a Makka don haka Yahudawa da suka zo sun fi zama a bangaren Madina ad-dawru thani bangare na biyu yabda'u yana farawa ne min hilal ar-ruman lokacin da rumawa suka mamaye Palestine kasan Palestinawa biqiyadati wato ainihin da jagorancin tai ar-ruman shekara ta 70 miladiya shekara ta 70 bayan haikuwar annabi Isa alaihi salam fakan nasha'a hakan ya faru ne an daktar ruman alal yahud su kuma rumawa suka zo suka mada ma yahudawa tunda su kristoci ne suka takura yahudawa wa an takribil haikali wa tadmiri duk haikal mutum mutumin da suka abun suka kakkarya suka rusa saboda haka anna kabaila adida min al yahud aka samu kabilu da yawa daga cikin yahudawa rahalat ila al hijaz suka yi kaura suka koma bangaren makka da madina yankunan makka da madina hijazi ke wa taqarrat fi yathrib wa khaybar wa taima kun ga wadannan garuruwa guda uku sai da yahudawa suka mamaye waje da koma kaman garin su ne ma yathrib madina kenan ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u sunan madina ne a can baya da annabi ya hijira daga makka zuwa yathrib sai ya canza mata suna sai ta koma madina amma da yathrib ake kiranta kamar yadda qur'ani ya ambata a cikin fassaran munafikai munafikai ne suna tadiya tsakanin su sai suka kauce daga sunan da annabi ya bayar sai suka dauko kofan suna ai yanzu kamar mutum ne in yayi wani abu wani yana so ya zage ka sai ya sunan ka Muhammad amma da ana kiranka dan asabe yanzu ana kiranka Muhammad ai Muhammad ya fi dan asabe sau dubu ko baka bane to ana Muhammad Muhammad to sai ka bata masa rai ko sai kai dan asaben nan sai ya tsallake Muhammad din ai kaga da biyu yayi tunda ya san sunanka Muhammad yasa suka ce ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u wa yastazinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana awra wa ma hiya bi awra yuriduna illa firara munafiqain Allah ta'ala ya ce ƙarya suke yi suna so su gudu ne kawai suka ce ya ahla yathrib ya ku mutanen yathrib tsohon sunana birnin Madina yasa ko a yanzu mutum yanzu yana yathrib yathrib to akwai alamun munafinci a cikin zuciyarsa tunda annabi ya riga ya canza sunan wannan kenan to amma da yake wannan yana kawo mana tarihi yasa ya kawo mana ainihin abin da ya faru a wancan lokaci yace fi yathrib wa khaybara wa taima wannan garuruwa guda biyu na farko sun fi shahara wa ansha'at fiha alqura da suka kaura suka zo waɗannan garuruwa suka kirkiro waɗansu alkaryu wal ata da waɗansu tuddai wal qala da ainihin ganuwa su ne masu manya-manyan gine-gine wantasharat addiyana al yahudiyya saboda haka sai addinin yahudanci ya watsu baina qismin min al arab tsakanin wani bangare na larabawa an tariqi haula'il muhajirin wato ta hanyar waɗannan waɗanda suka yi hijira daga ƙasan Palestine suka mamaye sauran yankunan larabawa wa asbaha laha sha'anun yuska saboda haka suka wayi gari suna da sha'anin da ake ambatawa fil hawadis asiyasiyya cikin al'amura na jagoranci allati sabaqa zuhur al-islam wanda suka rigayi bayyana musulunci wallati hadathat fi sadrihi da abin da ya faru a farkon musulunci yasa da annabi ya yi hijira lokacin da yake Makka ba maganan Yahudawa in ka ga aya mata ambata to ana musu ishara ne da Yahudawa wanda suke waɗansu wurare daba amma lokacin da annabi ya hijira daga Makka zuwa Madina to nan ne aka samu ambatan Yahudawa da yawa domin saboda akwai gungunsu manya-manya kuma sun yi ƙarfi dole in za a gudanar da gari dole a yi da su in ba haka ba su wargaza alamai ko yarjejeniya na farko da aka kulla al-bunud na zaman binnin Madina, Yahudawa su ne wani bangare. Zaman da Yahudawa ne da waɗanda ba musulmi ba, sai kuma waɗanda suka yi hijira. To sai manzo Allah ya zo da idea, ya ce to yanzu tun da mun zama ƴan garin nan, duka mu haɗa kai mu kare birnin Madina. Yasa aka samu haɗin kai a tsakanin Yahudawa da mushrikai da kuma musulmi na birnin Madina karkashin jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To amma ana tafiya sai suka fahimci cewa kaman an mamaye su ne da wayo. Ina fata an gane. To sai su warware alkawari a nan, a ɗauki mataki a kan waɗansu, su warware alkawari a nan, a ɗauki mataki a kan waɗansu, kamar yadda aka samu yaƙi na Banu Kainuka da Banu Nadir da kuma Banu Quraiza. Banu Al-Mustalak ma da suke wata anguwa da ba, mafiya yawansu Al-Mustalakiya Yahudawa ne. Yahudawa ne. Kuma kar mutum ya ji ana ta mutum Yahudawa ne ya ce bari ya je wani gefe dan na musu zaki. A cikin matan Annabi wanda ya aura akwai ba Yahudiya. Akwai ba Yahudiya. Yasa in an ce Yahudawa, in an ce wani ba Yahude ne, mu ne a Hausance. Saboda me? Saboda sun riga sun yi baki kirin, za ka ce wani ba Yahude ne, ba za ka nemi ma dogowar fassara ba. Kawai wannan wani, in aka ce ba Yahude ne, wani rikakken dan boko ne da ba ya da addini. Haka ne ko? Wanda ba ya bin addini. Amma a cikin matan Annabi akwai wanda yake ba Yahudiya. Ita ce wace? Safiya ko Juwairiyya? Wace ce? Ya Allah ranma kai dibi-dibi. Ba mun yi bayani akan alwalansu suna mata gadara cikin abin nan matan gida suna irin kishi din nan. Amma mai mata dai bai san wannan ba. Kun san mai mata dai shi ba kawai. Wani lokaci ma na kara sai yadda zan siganta mai mata da. Mai mata biyu wanda ya haɗa su waje guda shi ne za a yi, ba ko wanda ya raba gida ba. A'a, ba da biyu nake yi ba. A lokacin, a wancan lokaci matan sai su ce ja daga nan bai Yahudiya kawai. Ja daga nan bai Yahudiya kawai. Shi ne ta faɗa ma Annabi cewa ga fa abinda matan nan suke faɗa. Ita tana neman hujja da ita ma za ta maida martani. Kuma bai Yahudiyance, tunda asalinta bai Yahudiya ce. Zai ce ki kwantar da hankalinki. Idan wata ta sake ce miki ja daga nan bai Yahudiya, ki ce kai kin yarda bai Yahudiya ce. Amma ki ce babanki Annabi ne, kakanki Annabi ne, dungurin Annabi Harun alaihi salam, sannan kuma mijinki Annabi ne. In akwai wata a cikin matan da take saka bukai gadara da wannan, sai ta fito fili ta fala, sai ta ajiye amfanta. Shi yasa nake ce in kana da mata biyu za ka samu basira. Amma mata ɗaya ne ba sai na ƙara zaba. Yasa ɗaya daga cikinsu tana takalanta kuwa, sai ta faɗa, ta ce ai tsautsayi ne ma yasa muke zama da ku a aure a igiya guda. Ni da babana Annabi ne, kakana Annabi ne, daga zuriyan Annabawa na fito, kuma ina auren Annabi. Ke kuma fa? Sai ta yi shuru, sai ta faɗa ma saurin kishiyoyin, to ku ya hankali da wancan. Ta ba musuli, to ka gani. Yasa za a iya samun kana babarbare uwar gidanka ba karkariya, ta biyu ba filatana, ta uku ba an gasa, ta hudu kuma ba saya. To kaga in ka haɗa waɗannan ɓangarori ka san abin nan. Allah ya taimake mu. Na'am. To bari mu je a gurguje don akwai karatu da yawa akwai inda ya kamata mu tsaya don bai kamata mu dace karatun a inda bai kamata a tsaya ba na'am ina ne muka karanta wa asbaha laha ka'anun yukkar fil hawadith siyasiyya allati sabaqat zuhur al islam wa allati hadathat fi sadri wa hinama ja al islam lokacin da musulunci ya zo kanat al qaba'il al yahudiyya al mashhura kabilu na yahudawa shahararru a yankin larabawa wato ainihin wajen jaziratul arab akwai khaybar akwai nadir akwai al mustalaf akwai quraiza akwai ainuka saboda haka khaybar sunan gari ne wal nadir abinnin madina suke wal mustalaf sune wajen kaima wa quraiza birnin madina wa ainuka birnin madina وذكر السمحودي امام السمحودي يا انبتا ان عدد القبائل اليهوديه وتو عدد قبيلون يهوداوا التي نزلت بيثرب ولن تسك سوقا بنن يثرب كافين غو مسلمتي بين حين واخر فكان وني لوكتي ده وني لوكتي يزيد على 20 ثم في 20 قبيلو دبان دبا كما ينزو يدا muka ambata muka ce ga bare bari ga filani ga angasawa ga kare kare ga sayawa ga wane ne in kai ta ambaton su zaka samu kabilu daban-daban amma in kaje zaka samu tushen su guda ɗaya to su ma yahudawa kabilu daban-daban waɗanda suka zauna a birnin Madina sun kai 20 amma shahararru daga cikin su guda uku ne sune wanda tarihi ya ta ambaton su saboda rigingimin da aka yi ta ido Na'am wa dakalat al-yahudiyyatu fil yaman sannan kuma yahudanci addinin yahudanci ya kida kasan yaman min qibali ta bangaren tubba aqad abikar wani sarki ne daga cikin sarakunan fa innahu zahaba muqatilan ila yathriba shi ya tafi yana mai yakin mutanen yathriba wa tanaka hunaka al-yahudiyya ya je yaki ne fa da ya hadu da yahuda kuma sai karbi addinin waja'a bi hebraini min bani quraiza ila al-yaman sai ya dauko hebraini in aka ce hebr ana nufin malaman su ko da yake an ce ainihin hebr shine kwararren malami ne yahudawa amma me yasa fararen kaya saboda wancan lokaci fararen kaya suke sayawa kwararren malami ne yahudawa to da ya karbi addinin yahudanci ya baki kyawa sai ya samu malamai guda biyu daga Madina Yathriba wancan lokaci ya tafi da su kasan Yemen to wannan yasa yahudanci yayi karfi a bangaren Yemen a wancan lokaci na'am fa akazatil yahudiyatu ila tawassu saboda haka addinin yahudanci yayi ta fadada walin tikari fiha yayi ta watsuwa a kasan Yemen walamma waliyal yaman ba'dahu ibnuhu yayin da ɗansa ya jagoranci Yemen a bayansa Yusuf Dunuwa hajama alan nasara min ahli Najran shi kuma yana ganin yayi karfi sai ya kai farmaki ma kiristoci su ne nasara wato masu addinin yahudawa suka yaƙi masu addinin nasaranci waɗanda yake mutanen Najran kamar yadda muka ambata saboda kiristanci yayi karfi a Najran wada'ahum ila itinaq al-yahudiyya ya kiraye su zuwa ga karban addinin yahudanci falamma abaw lokacin da suka ki haddalahum al-uqduda sai ya tsatsaga musu rami ya tone rami manya manya wa ahraqahum bin-nari ya kona su da wuta walam yufarriq bayna ar-rajuli wal-mar'a bai rarrabe tsakanin wato namiji da mace ba wal atfal sidar da yara kanana wa shuyukil kibar da tsofi tukuk yace duk wanda bai canza addini bai fada ciki hadisi ma ya bada labari wata mata ta zo da cikinta aka ce ta canza addini ta ce ba za ta canza ba aka ce to a jefa ta ga wuta yana rugugi to sai ta tuna abin da ke cikin cikinta tana tunani wallan suka ce da goyo a hannunta za ta ajiye goyon ne koya tana tunani ba za ta fada ba shine wannan jinjire ya mata magana ya ce ai wutan Allah ta fi wannan ki fada kawai fada mai Qur'ani ya bada labarin amma ku sani lokacin fada wannan abu ya faru waɗanda aka kona su a cikin wuta a lokacin su ne masu imani su ne masu addinin nasaranci Yahudawa ne suka yi musu haka ga ayoyin nan Allah ya ambace su wa yuqalu ana ce inna adadal maqtulina adadin waɗanda aka kashe a wannan lokaci ma baina 20,000 ya kai 20,000 ila 40,000 zuwa 40,000 wa ka zalika fi shahri october ana kyautar zaton hakan ya faru ne a watan october a shekara ta 1523 miladiyya shekara ta 523 bayan haihuwar annabi isa alaihi salam to zuwa yanzu shekara nawa kenan shekara 900 da wani shekaru 900 da wani wa kan zakarahum Allah ta'ala fil qur'an al karim fi suratul buruj sune fa Allah ya ambace su a cikin qur'ani a suratul buruj idh yaqulu qutila ashabul quduh yayin da Allah ya ce qutila an dinewa ma abuta al quduh ramuka ashabul quduh ma abuta ramuka wadanda suka tattone ramukan ba wadanda aka jefa su ci ramukan ba annari zatil waqud wuta ma abuciyar hurawa wannan badal ne eh shi yasa wannan lokaci nake son idan ina karanta abin nan idan muna karantawa musamman gardawa su dinga saurarawa ina nufin wanda suke yawan karanta qur'ani eh mun za gane dalilin da yasa wannan wasali yazo qutila ashabul uqdud annari zatil waqud ba ce annaru zatul waqud ko waqud ba annaru zatul waqud sai aka ce annari zatil waqud saboda haka a wajen fasara kana iya cewa qutila ashabun nari zatil waqud wa hum ashabul uqdud ina fata an gani da fatan dai bari kita ayan ba wato kutila ashabul uqdud an dine wa mutanen ramuka annari zatil waqud wutan nan ma abuciyar hura ta wadanda suka hura wutan nan ma abuciyar hura ta ifun alaiha qud yayin da suke zazzaune a gefen wajen wa hum alama yaquluna bil mu'minina shuhud abinda suke wa hum alhali su alama yaquluna bisa abinda suke aikatawa bil mu'minina ga mu'minai na wannan lokaci waɗanda suka yi imani su ne masu addinin nasara shuhudun ma'ana suna halarci a wajen ina fata an gani shuhud jam'i ne na shahid mutum yana wajen yana ganin abinda yake faruwa saboda sun zo sun kewaye suna ta ihunsu ana ta azabtar da bayin Allah وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد saboda kawai sun yi imani da Allah saboda haka asalin addinin nasaranci wanda annabi Isa alaihi salam ya zo da shi ta siyani kuma asalin yahudanci wanda Allah ya ambata wallazina hadu wadanda suka tuba bima'ana wallazina tabu gaskiya kamar yadda yake asalin musulunci gaskiya ne in ka cire bidiyoyin da suke tafi kamar yadda yahudanci aka lalata nasaranci aka lalata da kirkirarrun waɗansu abubuwa to haka ma musulunci waɗansu ka lalata da kirkirarrun waɗansu abubuwa amma waɗannan ayoyi da ake magana azaban da yahudawa suka yi ma nasara ne Allah ya ba mu labari a cikin Qur'ani domin a lokacin su ne masu imani wannan kenan to mala ya kawo mana wannan bangare ne domin mu fahimci cewa addinin yahudanci ya dan yi kasuwa a kasashen laraba kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda haka in ana karanta tarihi ana ce annabi ya yi fada da yahudawa karka ji mamaki ba nesa suke ba already suna kusa amma diyana an-nasraniyya amma addinin nasaranti faqad ja'at ila biladil arab
ta zo zuwa kasashen larabawa ne an tariqi ihtilalil habasha.
Wani abin mamaki lokacin da habasha suka mamaye jaziratul arab, kuma kowa ya sani habasha a afirka ne, sai da suka yi karfi a cikin addinin da suka kwace kristancin duniya ka kaf gaba daya, su kasan habasha. Yasa yanzu ana maganan Papa Roma, ina jin su wasa karkashin Papa Roma, don su suna da Papa Roma su daban. Amma sai dai kun sani a duniya, kamar yadda Alexandria wato Cairo suke da Papa Roma su daban, su ma Ingila akwai ƴan Protestant ne ko menene, su ma suna da shugaban su daban. Amma kun san ko amalanta ne idan gwamnati ta fi da mutum, to ya fi suna akan wanda gwamnati ba ta yi da ke kwarai da gaske. Tunda yan gwamnati tana yi da kai kudi kaman yaya, kudi kaman yaya, sai ta na baka 406 yawa miliyan 12 ko 13, in ka je ka karya farashi sai a dauki miliyan 10 cak a baka, ka sa miliyan 10 ko yana jin kafin azare kenan. Ina za a samu ka kayi gaba haka ne, saboda ita gwamnati za ta daure gindi ma malamin da take so, saboda yana kare ta yana yada manufanta. A da an yi haka lokacin da Imam Malik yake karantar da muwaka, to sai kasance idan kalifofi suka zo shi bai cika zuwa ba, sai wani khalifa sai ya zo ya ce a tara masa malamai, aka tara sai aka tsaye gunta masa, ai akwai wane da wane, akwai Imam Malik bai zo ba. Ya ce Imam Malik bai zo ba, wane ne Imam Malik? Aka masa bayani, ya ce aje a kira shi. Ya je ya ce a ki duk abinda za a yi akwai shi ya haƙura ya yafi. Dama haka ne, saboda yanzu ko gwamna ne ya kira ka ya zo ya baka naira miliyan guda ka karɓa, sai kuma gwamnan ya yi wani tuntuɓe kana tari, zai ce malam menene za ka ce babu goma gaba ne, yana tuntuɓe ka yi tari menene za ka ce babu, ina nufin yana kuskure. Ayan kaji malam ya yi tari ya yi gyaran murya, ba akwai masu karɓar lasika su hura ba, to saboda haka za a sake ayoyi ke da ce maka yaye ne ka ce babu, saboda ka ci miliyan daya. Ya ce to, Imam Malik ya ce gaskiya shi ba ya da bukata. To bayan an gama, sai khalifa ya ce bari ya kai ziyara Imam Malik, ya kai masa ziyara yana karatun motsa. Shi kuma in yana karatun motsa, kowaye ya zo ba zai saurare shi ba sai ya gama karatunsa. Sai abin da ya kamata kenan, abin da ya kamata kenan. Sai mu ma muka zo muna karatun tafsiri ko muna karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, dun gwamna ya shigo sai mu ce your excellency, ba ga your excellency a cikin littafi ba, sai shi kuma zaka je wajen gefe kana wani your excellency, kudin ku bashi kujera ya zauna ko ya zauna a kasa. Ya so daga baya a ce barka da zuwa kaza kaza a matsayinsa na shugaba a girmama shi, amma kar ka bar karatu kuma ka koma kan yiwa excellency saboda tsaban kwaɗayi. Al-Imam Malik, Malik bin Anas al-Asbahi, aka ce majalisansa ya abal jawaba wala yuraja uhaibatan wa sa'iluna nawaqisul aqami adabul wiqali wa ibdu sultani taqa. Wa khalifa ya zo yana ta karatu, aka rasa wanda zai dakatar da shi ko ba wanda ya sa, sai da ya gama karatun hadisai na muwatta, sai aka ce to ga khalifa. Ya ce a barka da zuwa khalifa. To khalifa da ya zo ya ga ɗalibai da yawa, sai abin ya ba shi sha'awa, yana son ya jawo Imam Malik.
sai ya ce ai wannan littafi na muwatta ya kamata mu dauki nauyi a buga shi da yawa idan aka buga shi da yawa a raraba a kasashen musulmi sai Imam Malik ya ce ba na sha'awa ku bari duk wanda ya zo karatu in karanta da shi sai aka ce me yasa ya ce mushkilan idan aka buga littafin muwatta aka raba a ko'ina to akwai hadisan da ba sa cikin muwatta kuma sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka in hukuma ta ce yayi aiki da wannan ayi watsi da wancan kuma sun inganta kun ga bala'i ne ni ko ba zan zamo dalili na yin haka ba yace a'a yace ya bar shi haka kawai tunda akwai waɗansu hadisan da yawa aka ba shi kyauta bayan an ba shi kyauta lokacin da khalifa ya tafi sai ya ce to a rarraba kyautar sai kamar yanzu muna zaune a majalisa ne a ce wani ya kawo naira miliyan ɗaya an kawo naira miliyan ɗaya sai in ce to mallam Ali Shah ga mu ko Alhaji Aminu waye zai raba to a ba shi a ce ya rarraba in ce ai naira miliyan ɗayan nan kawai ku raba ni ba na bukata dai shi abin da yake nan saboda Al-Imam Malik bin Anas yana kasuwanci ya sa waɗansu amintattu dalilin da ya sa za ku ga waɗansu malamai suna da bara suka samu dama sai su sa waɗansu amintattu suna musu kasuwanci matsalan da ake samu cin amana kamar wani shekaru 15 da suka wuce ya ci mana kuɗinmu ƙwarai da gaske shekaru 15 da suka wuce kuma gemun da yake haɓansa har wuyansa ba za ka gani sosai ba ai gaskiya ne Allah ya kyauta to bari mu dawo kan abin nan wato wannan bayani ya taso ne dangane da kasan Habasha da muke magana saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ɗaukaka a bisa addinin nasaranci kuma kun ga a musulunci ma Allah ya ba su ɗaukaka tunda lokacin da aka matsa wa sahabbai a birnin Makka annabi da kansa ya ce musu su yi hijira su tafi kasan Habasha ya ce akwai sarkin da ba a zalunci a ƙarƙashinsa zai karɓe ku hannu biyu kuma da musulmi suka je na farko sun ji daɗi lokacin da suka samu labarin musulunci ya ci gaba kamar musulunci ya yi ƙarfi a birnin Makka shi da suka sake dawowa da suka dawo sai suka samu labarin ba haka yake ba sai suka ce za su koma to wajen komawa nan ne fa sai aka samu ƙarin mutane da ba su ji daɗi a zuwan farko ba za a samu ƙarin mutane ba za a samu ƙarin mutane ba to shine aka samu mutane da yawa wanda ba a tsammani ma suka ce za su bi su kasan Habasha alhali a lokacin sarkin Habashan kiristanci ne yake addinin nasaranci yake amma annabi ya ce adili ne babu sarkin da yake adili a zamanin sai saboda haka da suka je wajensa karo na biyu to wannan fita na biyu ɗin da tawaga da yawa shine ya ɓata ran Quraishawan Makka dalilin da ya sa suka naɗa mutane guda biyu kenan Abdullahi bin Abi Rabi'a da Amr bin al-As za mu zo mu karanta nan gaba suka haɗa su da kyaututtuka masu yawa suka ce ku je ku ba da sarki da mukarrabanka da farko mukarrabai za ku fara ba su fadawa idan kuka mamaye su da kyaututtuka sannan sai ku ce ga na sarki nan lokacin da ya kira ku sai ku faɗi bukatanku mecece bukatanku musulmin nan da suka zo sun kai 70 da wani abu ƙasansa suka fake ya ba su mafaka to sun gudu sun bar iyayensu da ƴan uwansu ba su yarda ba kaza kaza to ga wakilan ƴan uwansu a baku sun su koma su ci gaba da azabtar da su shine suka kamo hanya suka zo bayan sun zo ba bafadan da ba su ba shi kyauta ba ba wani muƙarrabin sarkin da ba ba shi kyauta ba bayan sun gama waɗannan suka yi musu hanya da suka zo wajen sarki suka yi magana suka ce ga kyauta
sarki yace ya gode ya karba yace a ajiye sai suka ce to akwai bukatun su guda daya sai ce mecece bukatun suka ce mutanen nan da suka zo karkashinka sun yi watsi da ƴan uwansu da iyayensu da komai sun ma canza addini sun zazzagi iyayensu sun kukkushe su shine suka turo mu mu tafi da su sai wani tunani ya baki yasa in adili adili ne sai yi tunani ya ce to wato kyautan nan da suka kawo ba don Allah ba ne sai ya fara tunanin haka sai ce mu fadawa haka ne dukansu suka ce haka ne daga nan sai ya fahimci ashe sai da aka bi kan fadawa tukuna kafin a zo kansa sai ce to ai ne mutanen nan tunda suka zo ni ban taba zama da su ba amma dai an zo an faɗa mini tunda sun ce ana zaluntar su ana kaza da kaza shi yasa na ba su mafaka yace amma a kira su in yi magana da su fadawa suka ce a'a ba sai an kira su ba saboda me saboda Abdullahi bin Abi Rabi'a da Amr bin al-As su waɗannan mutane guda biyu sun riga sun fahimci yadda abubuwa suke sun tattoshe hanyoyi su ba sa son a kira musulmi musamman ma Amr bin al-As kwarai da gaske ni shi Amr bin al-As shi sai da aka yi an masa laƙabi da cewa shi tun a zamanin jahiliya riƙaƙƙen ɗan siyasa ne shi yasa da ya shigo musulunci ma dole haka aka kyale shi riƙaƙƙen ɗan siyasa aka ba shi matsayi ai da man khiyarukum fil jahiliya ta khiyarukum fil islam idza faqahu ai sai dai in baka da ilimi amma ko a arnance a ce mutum shege ne inda yana da ilimi ya shigo musulunci zai tasiri don irin waɗannan ƙwarin ake so kaga da zalunci yake yanzu kuma zai dawo domin ya tabbatar da gaskiya ne yasa kar ku yi gaggawan kushe waɗannan mudafi saboda dukan sun zo su musulunta amma a wancan lokaci wakilai ne na mushrikai sai da masu kai makirci bayan an yi zaman farko lokacin da sarki ya kira musulmi ya ce a'a ya ce ku kuma yaya ne al'amarin ku to tun da suka ji sarki yana kiran suka ce wani ya je ya haɗa gadon gare sai suka yi shawari tsakaninsu me ya kamata wa ya kamata ya yi magana ya sa musulunci yana da tsari akwai tsarin shugabanci sai aka ce Ja'far bin Abi Talib matsayin wato ƙani yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi zai yi magana shi ya yi magana da ce to shi kenan ya shirya ba bai san fatan bayan da za a masa ba amma dai da ya zo ya ce mun kasance muna bauta mu gumaka muna shaye-shayen giya muna kaza da kaza mun gurɓata addini sai wani daga cikinmu ɗan uwanmu ya zo ya mana bayanin musulunci da saƙo daga wajen Allah muka karɓa muna bauta wa Allah shi kaɗai muka yi watsi da gumaka su ne waɗannan mutane suke adawa da mu da sarki ya ji sai ya ce to tun da kun faɗi haka kuma kun zo ƙarƙashina kuna ganin ba za a zalunce ku ba ya ce ba za a zalunce ku ba tun da kun zaɓi zama tare da ni to ni na zaɓi in riƙe ku ku zauna tare da ni sai fadawa suka yi shiru ba su yi magana ba sai ya ce waɗannan wakilai ku je ku faɗa ma sauran larabawa ƴan uwanku cewa waɗannan mutane tun da ra'ayinsu ne ya kawo su suka zauna a ƙarƙashina to ni na yarda da su su zauna abinsu su yi walwalansu saboda haka ba zan kore su ba ya ce to ku je na sallame ku sai suka fita bayan sun fita suka je za su kwana washe gari su tafi sai Amr bin al-As sai ya ce ma Abdullahi bin Abi Rabi'a sai ya ce ai ni na yi tunanin wata dabara akwai wata kalma guda ɗaya ina son mu koma mu koma gaban sarkin nan in na fada masa sai ya fatattake mutanen nan yace yace kaga tunda mun fito a mutunce kar mu koma kuma abu ya lalace ba fa za mu fito a mutunce ba kuma waɗannan fa ƴan uwan mu ne mu kyale su mana Amr bin al-As yace ba zai yi ba suka sake magana a sake mayar da su wajen sarkin Habasha ina ka sake dawo da su da suka zo yace menene an ce kuna da magana suka ce ai maganan da muke da shi shine kaga waɗannan mutane da kace su zo karkashinka ba fa addininka suke bi ba hasali ma zagin addininka suke yi suna ce annabi Isa fa ba dan Allah bane fa bawan Allah ne haihuwarsa ma kai ba tare da uba ba mun ji suna faɗa saboda haka wato suna son su kawo cewa ai Yahudawa suna ce annabi Isa dan shege ne saboda haka su ma waɗannan ra'ayin suke nan sarki yace yace to yace amma ni ban taɓa jin an faɗi wannan magana yace abinda suke faɗa ke yace to yace a to bai kamata ku tashi ba a kira su aka sake kiran su na biyu suka ce a to akwai matsala amma dai wanda ya yi jawabi na farko shi zai sake yin biyu shi ne suka je gaban sarki yace a yace dama addinin ku ba iri ɗaya da namu ba ne me kuke faɗa dangane da annabi Isa ɗan Maryam ko dangane da annabi Isa to ai kaga yadda ya jefa musu wannan tambaya akwai abin da aka abin nan shine Ja'far bin Abi Talib kawai sai ya ji jikinsa ya yi sanyi ya canza magana ba zai yi ba kawai sai ya yi kundumbala ya ce ayoyin suratu Maryam ɗin nan ya ce kawai barin karanta masa in ya so duk abin da zai faru ya faru komai ta fanjama fanjam kawai to ai daman ba yadda ya iya ai musuluncin kenan yanzu don akwai gwamna kirista kai malam kana tare da gwamna kirista sai ka ce babu damuwa menene almasihu dan Allah ne kawai don yana baka kujeran haji da na umra ko don za ka je Misra ka je ka huta a Misra shi ne ya karanta ayoyin suratu Maryam وذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا لابارن دي دوكا كان كاركي دفجن النبي إيسى عليه السلام إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي هذا كاركي sai ya tsaya a nan ya ce haka annabinmu ya karantar da sarki ya yi shuru don an ce ya kasa magana bai yi magana ba saboda waje ya yi tsaye ana jira ga fadawa nan to da suka ga sarki ya yi shuru suna son su yi amfani da wannan dama shine sai suka fara abun nan yace a ba daidai ba ne menene kaza kaza suka yi kaza kaza sai waje ya kaure a kore su kawai ai ba kiristan da zai yadda ka zo gabansa kana ce inni abdullahi annabi Isa ya bari ai ba zai yadda ba ai in ya sallama to shikenan ya ajiye na sai karbi sai da suka gama yace ku dakata shine ya daga sanda da yake gabansa ya buga sanda in ka ji ana maganar sanda a gaban sarki sandan girma ko karka dauka wata sanda ce da abin ya buga haka ya ce abinda wannan ya faɗa gaskiya ne ya ce babu bambanci da asalin addinin annabi Isa alaihi salam ya ce wallahi ko kun yi gunaguni abinda ya faɗa shi ne gaskiya yace na fahimci waɗannan mutane guda biyu suna kada mun fitina ce a ƙasata. Don haka kyautan da suka kawo mini a mayar musu, duk wanda ya karbi kyautansu ya mayar, sannan kuma ya ce a haɗa su da dogarawa su raka su sai sun kai su iyakan ƙasa. Ya ce ko kuma na ba ku dama, da kuna yawo a garin nan, to inda duk ƙasa ta ce na ba ku dama, an tunsu yi mun bi arde, ku je duk inda kuka je, duk wanda ya zage ku ta ya biya haraji. Abin da ya faɗa musu kenan. To waɗanda suka yi gunaguni fadawa sai suka fara maganganu a gefe, suna ganin sarki zai sake hanya, zai bar addinin da ya gada, zai kawo canji a cikin addinin Annabi Isa alaihi salam. Shi ne suka shirya masa tawaye, aka samu wanda suka fito da makamai muraran, sai sun kwace mulkin. Ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce a lokacin suna ƙarƙashinsa, aka samu waɗannan ƴan tawaye gari ya rabu biyu, sai da aka ja daga, sai da ya fitar da magoya bayansa, musulmin da suka yi hijira su ma suka bi shi. Su suna yaƙi, musulmin suna gefe suna musu addu'a, saboda idan aka murƙusa ki su ma waɗannan murƙusa su gaba ɗaya, suna ta addu'a ikon Allah. Waɗanda suka fito sun fito da ƙarfi da miyagun makamai, manyan mutane sun goyi bayansu, saboda yaya za a yi ya yadda a gabansa a ce Annabi Isa bawan Allah ne ya yadda? Ai, an kaskanta shi. To shi ne Allah tabaraka wa ta'ala a ƙarshe ba shi nasara. Shi ya sa da ya dawo ya ce yana daga cikin dalilin da ya sa ya ci nasara saboda adalcin da ya rike, ya ce duk wanda ya zalunci kowaye, ya ce sai ya taka shi, Allah bai karbi komai a hannunsa ba, ya ba shi mulkin nan kuma ya tabbatar masa da mulkin nan. Saboda haka in kana son ka zauna a ƙarƙashinsa ka yi adalci, in za ka yi zalunci to ka bar ƙasarsa ka tafi wani. Ko da yake na yi riga malam masallaci, labarin da za mu samu a can gaba ne kuma na kawo shi a nan. To kun ji yadda nasaranci ya yi haka gida, ya yi tasiri kwarai da gaske. Tunda farko-farkon musulunci an yi itirafi da su, kuma lokacin da aka aika masa da wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya ce a yi shi ya karbi wannan hannu biyu. Asama dalilin da ya sa ranar da ya bar duniya yana Habasha, Annabi ya faɗa masa habban ya ce ku zo mu fito filin da ake sallan idi a Madina, a nan ake sallan janaza, gefen masallacin Annabi. Ya fito ya yi sallan gawa ma'ainihin ashama baya nan, fa kabbara arba'a, ya yi kabbarori guda hudu, a nan ne aka samu salatul gayi. Kaga wannan ya tabbatar da cewa ya karbi addinin Allah. To kuna ta gwada mini lokaci yayi. Amma diyana an-nasraniyya, wannan shine darasinmu na gobe insha Allah ta'ala. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Abinda muka yi kuskure, Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.